عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنشاء بما تدبو ديا دا تريهدو دا 40 شهر هجرية wanda ya dace da 12 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya, za mu ci gaba da tafsirinmu na Alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na Kumo Akko Local Government, jihar Gombe, Nigeria, a Masjidul Ansar. Allah rahma bismillah, muna cikin suratul Ankabut, za mu tashi aya ta 53 insha Allah. Muje.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.
وانا آية تا ويستعجلونك بالعذاب suna gaggauto da azaba a kansu, suna roƙonka ka roƙa musu Allah ya gaggauto azaba a kansu. Kamar yadda muka yi bayani, ɗabi'a ce ta arna, ɗabi'a ce ta kafirai. Wai suna challenging annabi, wai inda gaske yake, wai azabar da yake cewa za a yi tazo mana. To wannan aya ta sauka ne akan wani da ake ce da shi An-Nadr bin al-Haris. An-Nadr ibn al-Haris shi ne ke cewa manzon Allah, wata rana famtir alaina hijarata min as-sama, kasa ubangijin naka yayi mana ruwan duwatsu daga sama. Wai Allah, kai Allah bai sauke kafirci bai ba, wai annabi, wai ya gaya wa Allah ai musu ruwan duwatsu daga sama. Shine Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azab, suna gaggauto da azaba, suna gaya maka cewa a gaggauto musu azaba. Walaula ajalun musamma, da ba don wani ajali, wani lokaci ambatacce ba da Allah ya sa, laja'ahumul azab, wallahi da azaban nan ta zo musu, inji Allah, wala ya'tiyannahum, kuma azaban nan za ta zo musu baghtatan, ba tsammani, shi ne unexpected, baghtatan, ba auni, ba tsammani, wa hum la yash'uruna, ba su san ma azaba za ta zo ba, sai dai su ji su a cikin azaban. Yasta'jilunaka bil azab, Allah ya daɗa maimaita kalmar, suna ta gaggauto da azaba, suna cewa Allah in ya isa yi musu azaba, suna gaya maka wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, lalle ita wutar jahannama mai kewayewa ne ga kafirai, kuma mai hadewa ne, jami'atun shine muhita, tana hade duk kafirai, la yabqa ahadun illa dakhalaha, ko mutum daya ba za a bari ba sai ya shiga cikin yan jahannama. Yawma yakshahumul azabu min fawqihim, ranar da azaba za ta lullube su ta samansu, wa min tahti arjulihim, ta ƙasan ƙafafuwansu. Shi ne can inda Allah ke cewa lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash, iri ɗaya ne da wannan ayar yawma yakshahumul azabu min fawqihim daidai yake da lahum min jahannam mihad wa min tahti arjulihim wa min fawqihim ghawash wa yaqulu dhuqu azabal hariq mala'ikan da aka wakilta da yi musu azaba zai ci zuku kudandani azabal hariq azaba mai konawa bima kuntum ko kuma zuku kudandani ita wannan azaba saboda abin da kusance kuna aikatawa jazaa ma kuntum ta'malun sakayir abin da kusance kuna aikatawa babu gaggawa babu wata damuwa babu matsala indai Allah ne mahalicci ya isa muku komai kuma daidai yake da ku Allah yana ba mu labari a cikin wannan ayoyi da Allah ranma ya karanta mana jahilcin mushrikai fi isti'jalihim azab Allah ta yanda suke gaggauto da azabar ubangiji an yaqa abihim cewa azabar ta auku akan su shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba a yi masa haka daman sun fada kamar yadda muka karanta a baya wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim sun fada allahumma ya allah in wannan gaskiya ne daga gare ka wannan annabi daga gare ka yake ka ji fa me kun ce in gaskiya ne wannan annabin ka samu aljanna ka yafe mana to amma saboda shi arne ne kafiri sai suka ce idan wannan annabin gaskiya ne in dai gaskiya ne to mu ga an yi mana ruwan duwatsu ha to in ya zama gaskiya ne kuma aka muku ruwan duwatsu kuma kun mutu to me ye amfanin ganewa gaskiyar ne kun ga ai ba ku samu kuka yi imani ba to da sai ku yi dabara ku ce a saukan muku da wata ni'ima ku ci muriyarta ku yi imani da annabi to dan a nuna ma shi kafiri dama ba fa so yake yi fa yi imani ba da Allah ba suka ce a wi'tina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi in ka isa haka yazo a cikin suratul anfal Allah ya ce wa yasta'dinuka bil azab walaula ajalun musamman la ja'akum al azab dan Allah da ba dan ubangiji ya rubuta zai jinkirta azaba zuwa ranar tashi alkiyama ba to ai da azaba ta zo musu kamar yadda imam ibnu kasir ya ce qariban sari'an kama sta'jaluhu nan kusa da gaggawa kamar yadda suka nemi azaba ta zo musu yace wala yati annam baktatan baktatan ana nufin faj'atan ba amani ba ba aune wa hum la yashuruna ba su da sanayya kawai sai dai su ji su a cikin bala'i kuma idan azabar ta zo lullube su za ta yi ta zo musu ta sama ta zo musu ta ƙasa lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal ay musu inwa tauta ƙasa ma haka wuta law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nara wala an zuhurihim kafare da sun san lokacin da zai zo wuta za ce ta cin su basu isa su kare wuta daga fuskar su ba basu isa su hana gadan bayan su wuta ya ci su ba wuta za ta ci su ta kone fuskar mutum ta kone gadan bayan sa da sauran jiki gabaki daya wannan shine iya matukar kaiwa azaba al azabul hissi da ake fada Allah kuma suna konewan zai sa mala'iku su ta cewa zuku bima kuntum ko zuku ma kuntum ta'maluna ku dandani abin da kusance kuna aikatawa wannan tahdidun ne wa taqri'a wa tawbih an tsoratar da su an firgitar da su an kunyitar da su yawma yad'una yawma yud'una ila an-nari ila nari jahannama da'a ka yawma yud'una ila nari jahannama da'a za a zo wannan ranar da za a yi ta kiran su zuwa ga wutar jahannama yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun afasihirun hadha am antum la tubsirun islawha tushiga fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum, ko ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba, daidai ne. Inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu, kadai ana yi muku sakayya ne da abin da ku sance kuna aikatawa. Yan uwana, Allah ba a yi masa izgili, yan uwana, Allah ba a yi masa gaggawa. Kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala mai maganin duk wani matsiyaci ne. Yanzu waɗannan duk da suka yi wannan tahaddi, suka faɗi maganganun da za su faɗa, sai ku tambaya suna ina. Idan har akwai wanda ya fi ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala, to yana ina? Babu shi. Suna wuta, suna cikin azabar Allah. Kuma wannan shi ne sakamakon mai izgili wa addinin Allah. Duk wanda yake yin wa addinin Allah izgili, sai Allah ya wulakanta shi, sai Allah ya tozartar da shi. Bincike ya tabbatar da duk mutanen da suka yi wa annabawa izgilanci suka ce in an isa ai musu azabar, yanzu duk suna wuta. Kuma an yi musu azabar. To ba wannan ne kadai ba. Ranar tashin alƙiyama sai an kunyata su, an nuna su a duniya, a gaban duniya gaba daya, cewa waɗannan su ne suwane suwane waɗanda suka yi wa annabi wane kaza izgilanci, ga sunan sun fada azabar Allah. A yanzu ma ana samun irin waɗannan mutane masu yi wa addinin Allah izgilanci. Idan an yi wa'azi su yi izgilanci, idan an faɗi narkon azaba su yi izgilanci, idan an faɗi abinda Qur'ani ya ce akan kiyama su yi izgilanci, su faɗi abinda suka ga dama. Allah yana kallon ku, lokaci kuma yana nan tafe, yana nan zuwa. Ba wanda zai wuce wa Allah, ba wanda zai buya wa Allah, kuma ba wanda yake guje Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Me Allah ya ce Allah rama?
Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budu. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
الله مدوكين سركي يتي يا عبادي الذين آمنوا يا كوباينا ودند سكي إيماني إن أرضي واسعة كساتا أي الوجتكي tana da fadi. Fa iyaya fa abuduna, ni kadai fa abuduni, ku bauta mini. Wannan aya ta sauka ne don rallashi ga musulmi masu rauni cikin musulmin Makka. Allah yana ce da su, idan kuna cikin kunci a Makka wajen bayani akan imanin ku da bayyana imanin ku, kafirai sun hana ku saka, fakhruju minha ila ardil madina, ku fita daga Makka ku tafi Madina ku hijira. Wannan ayar kafin ai hijira annabi ya koma Madina akai bayanin ta, yace lalle kasa ta tana da yalwa. Abinda yake nufi inna ardi wasi'a, yana nufin Madina tana da fadi. Imam Mujahid yace inna ardal madina wasi'atun fahajiru wajahidu fiha, ai kasar Madina tana da fadi, in Makka ta gagara ku koma Madina. Wannan ta sa da mutanen Makka suka takura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi masa ba daidai ba, suka matsanta masa, suka takura wa musulmi, suka hijira suka koma garin Madina. Saban Allah ya yi yawa a Makka, takura wa musulmi masu rauni ya yi yawa a Makka, Allah ya ba su dama su hijira. Kamar ayar tana ba su kwaman ne sa iya fita su hijira su koma garin Madina. Imamu Ata ya ce, idha umirtum bil ma'asi fahrabu fa inna ardi wasi'a. Abinda ayar take nufi, duk inda musulmi yake, in aka umarce shi da yi sabon Allah a wani gari ko a wata ƙasa ko a wata jiha, ya fice bar garin, ya canja ya je wani garin da za a bashi ya addini, ko da kuma haifarka ce ta shahara da barna ta shahara da sabo, ta shahara da ta'adi, ta shahara da hana ayi wa Allah bauta yadda ya kamata. Duk wanda yaje yana cikin kunci, yana cikin wani matsi, an hana shi ya bauta wa Allah yadda ya kamata, to ya fita ya nemi wani garin, ya nemi wata jiha, ya je hijira. Wannan ayat tana nuna mana muhimmanci da halaccin hijira. Sannan kuma Imam Atta ya ce wannan ayat tana magana akan duk wanda yake wani gari da ake sabon Allah a cikin wannan gari da barna, to wajibi ne gare shi ya canja wannan garin, ya hijira, ya koma haisu ya tahayya lahu al-ibada, yanda zai iya yin ibada ba tare da an takura masa ba. Haka Imam Tabari ya kawo a cikin tafsirinsa. Wasu malamai suka ce ita wannan aya ta sauka ne bayan hijira din ta Annabi, akan wasu mutane da suka ki su yi hijira su koma Madina, suka ki su bar garin Makka, suka ce nakhsha, mu muna jin tsoro, in hajarna min al-ju'i wa ddiqi al-ma'isha, muna jin tsoron yunwa, muna jin kuncin rayuwa in muka bar Makka muka koma Madina. Sai Allah ya ce ya ku bayina, ƙasata tana da faɗi, tana da yalwa, ku tafi ku koma inda za ku samu sakewa, ku yi addinin ku, ku yi ibadar ku. Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce. An tsoratar da mutane kuma yanzu da mutuwa saboda a sauƙaƙa musu hijira. In ma ba ku yi hijira kuka koma ba, in ma ba ku bar garin da kuke cikin saƙo ba, ku je zauna, mutuwa ta zo ta riske ku kuna cikin saɓon Allah. Kenan kowane ɗaya daga cikinmu wallahi sai ya mutu aina makana. Ba ruwan mutuwa da kuɗinka, ba ruwan mutuwa da lafiyarka, ba ruwan mutuwa da iliminka, ba ruwan mutuwa da imaninka, ba ruwan mutuwa da sarautarka, ba ruwan mutuwa da siyasarka, ba ruwan mutuwa da abin da ka tara, ba ruwan mutuwa da burin da ka yi, da abin da ka shirya kake so ka yi, da tsare-tsarenka da plans ɗinka, duka ba ruwan mutuwa. Aiko ta kawai ake yi, ta zo kamata maka ɗiban karama wukaciya. Allah ka sa mu tafi a sa'a. Don haka kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai sai ta danna ne mutuwa. Kada ku zauna a garin shirka, kada ku zauna a garin kafirci, har ku bari mutuwa ta zo ta riske ku. Thumma ilaina turja'un, gare mu za ku koma. Fa nujzikum bi amalikum, za mu muku sakayya da ayyukanku. A kirar Abu Bakar, yurja'un bil ba bil ya, thumma ilaina yurja'un, gare mu da su koma. To anan gurin waɗannan ayoyi guda biyu da Allah ranma ya karanta mana, na farko dai ana nuna mana wani abu da ake ce da shi hijira. Jama'a, hijira akwai ta, hijira kuma tana nan ila yawmil qiyamah. Me ake nufi da hijira? Shine migration, mutum ya migrating daga wani guri ya koma wani gari. Kofa abu da take, duk wanda yake zaune a wani wuri yaga wannan wuri an takura masa, baya iya yi wa Allah bauta yanda ya kamata. Ko an sa masa ido, ko an matse shi, ko ana neman sa da sharri, ko kuma garin ya lalace, baya daukan wa'azi, baya daukan gyara, kuma shi bai samu daman da zai yi wa Allah bauta yanda ya kamata ba. Ya tattara kayansa ya hada ya hijira, ya bar garin ya koma wani garin da zai samu sukuni da sakewa da zai bauta wa Allah. Kuma in ya bar wannan gari ya koma wancan gari don Allah, to fa yana da ladan hijirarsa. Da haka akwai hijira. Karfa mutum ya zauna a wuri da ake barna, kuma ba zai iya hana barnar ba. kar mutun ya zauna wurin da aka takura masa ba zai iya addini ba kuma ya ci gaba da zama a wannan wurin kar kuma mutun ya kiye tashi daga wurin ta'adi ya koma wurin da yake da zaman lafiya yana jin tsoron ko wani abu zai iya samun sa ka tashi ka koma Allah zai baka alheri a can din abinda ayat take nuna mana kenan akwai kasashe akwai garuruka akwai wuraren da ba sa iya tsaye da addini yan ta'adi sun yi yawa mabarnata su suke sakata su wala mai aikin alheri wahala samuwa ne da shi mai addini yana boye wani lokacin ma kana kunyar kai abu na addini ba a isa ai abun addini ba an matsanta an takura wa masu bin Allah to sai mutum ya hada kayansa ya fita saboda Allah ya ce ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyyaya fa'budu dan haka an samu kyakkyawan misali lokacin da mutanen Makka suka shiga matsi a Makka duba girman Makka duba matsayin Makka mahaifa ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da kafirai suka samu saidara suka samu majority suka samu power gwamnatin a hannunsu take mulkin a hannunsu yake kar ku tona irin wulakanci da azabar da aka yi wa musulmi duk wani mai matsayi sai da suka takale masa hanci shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka hana shi yin addinin sa sakat a Makka aka hana shi kiran sallah suka ce kar ka yadda a kira sallah a garin nan ka duba fa garin su ne kuma Makka garin Allah ne duba Annabi Ibrahim ne ya gina wannan ɗakin fa da Annabi Isma'il to shine illar ka bar arni ya samu ƙarfi shine illar ka bar kafiri ya mamaye ka duk inda kafiri arni ya samu ƙarfi akan musulmi danne shi yake ya hana shi sakat ya hana shi addinin sa ya hana shi ƴancin sa ya hana shi abin da yake haƙƙin sa ne ma idan ne masa dole musulmi ya faɗa kai gane wannan komin lalacewar musulmi to gwanda ka taimaki dan uwanka musulmi akan wanda ba musulmi ba ku kula da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka matse shi ya shiga gidan Darul Arqam ibnu Abi al-Arqam ya shiga Shi'b Abi Talib wannan dungurare ne da Annabi ya shiga ya buya wallahi sallah a boye ake wa'azi a boye a garin Makka duka akai wannan me yasa waɗanda suke rike da gwamnatin ko suke rike da power ko waɗanda suka samu damar ba musulmi ba ne kuma suna faɗa da musulunci kuma musulmin suna da rauni ba su da ƙarfi a wannan lokacin shekaru Annabi suka yi ina jin alissafin a tarihi Shi'b Abi Talib ɗin nan da ake faɗa da ƙirƙin ya fi wannan gurin Masjidul Ansar ɗin nan faɗi gaba ɗaya musulmin nan da Annabi da sahabbai da waye kowa da kowa har sai haka suka shekara uku da su da matansu da ƴaƴansu suna kulle zaman kurkuku a Makka wai a ce ba za a kira sallah ba ba mamaki yanzu ma in kafiri ya rena ka zai iya hana ka kiran sallah a garin ka ya fake da cewa disturbing ɗinsu ake yi su kuma mutanenmu ƴan kishin ƙasa ƴan waɗanda ba san me suke ba sai a ce eh ai bai kamata a takura musu ba to su kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da suke yi fa suna ɓoyewa ne kowa ba shi addininsa a lokacin da ya dace to haka suke yi iya sakacinku iya sakinku iya wasan da kuke da addininku iya tsoro da Allah ya jarrabe ku da shi iya murƙushe ku da danne ku da zasu gashi nan dai kuna gani ba sai mun yi fashin baki ba mai hankali a cikinmu mai wayo a cikinmu musamman ƴan siyasarmu musamman manya-manyan jami'an gwamnatinmu wallahi tallahi ya kamata su faɗaka su gane wannan karatun malam irin nuna bambanci da ake yi a ƙasar nan malam sai ka ce mu ƴan gudun hijira ne mu musulmi ko mu ƴan arewa sai ka ce mu bare ne ka ga an ɗauki sojoji ko an ɗauki kaza kai ta duba list ɗin nan ka nemi ɗan uwanka ka rasa kuma can abin mamaki in kaje kaga shugaban sai kaga musulmi ne saboda matsoraci ne baya iya motsi haka zaka gama ritaya ta zo ta cinye ka su sallame ka bakin ciki ya ishe ka a karkashin ikon ka da mulkin ka ka kika taimaki yan uwanka wanda ba haramta maka ba amma yi adalci ma a bawa can a bawa can a bawa can a'a sai ka ji suna cewa yaran mu ba su da kirki yaran mu ba sa jure wahala yaran mu kaza haka suke fakewa shirme duka yaran nan ko haka suka hadu suka lalace idan wancan bai iya ba wannan ai zai iya yanzu duk yaran mu da yake neman dan sanda a kasar nan yana cikin tashin hankali in bai da good father bai da wani a Abuja bai da wani a ma'aikatan yan sanda hakura kawai yake su cike su cike su cike su cike a banza ba mai daukan su in ka je soja nema shi ma ba lalle ka samu ba in immigration ne ba lalle ka samu ba in custom ne ba lalle ka samu ba ba ka da wanda zaka je ka kai sunanka alakalli ka cancanta da takaddunka kai dan kasa ne ka iya gudun kana da lafiya kana da komai amma wallahi ba su dauke ka ba me yasa saboda baka da uwa a murhu ko kuma kana da uwar ta zama banzan uwa ba ta iya maka komai ina fadin wannan ne ya ku samari saboda ku tashi da kishin addinin ku ku so kasan ku ku yi adalci mu musulunci bai ce mu zalunci ba amma dole mu jawo ƴaƴan mu kusa da mu dole mu jawo yaran mu kusa da mu ku manya abinda ba ku ganewa in ba ku dasa kasan ku ba ba ku dasa baya ba to za ku zo kuna raye in Allah ya muku nisan kwana bakin ciki da hawan jini sai ya kashe ku saboda kun bar lokacin kun bar mulkin ba ku yi abin da ya kamata ku yi ba ga ƴaƴanku suna ta yawo saboda ba su samu aiki ba su ake bawa bindigogi sun zama barayin daji to ba su da aiki ba su da uwa a murhu ga ƴaƴanku nan musulmi yan arewa su ake bawa makami su rinka tsare hanya suna fashi da makami to ya je ya nemi soja ba a bashi ba ya je ya nemi dan sanda ba a bashi ba ba a dauke shi ba masallaci kuma da man da zai je je wa'azi ba zuwa yake ba shikenan in wani zo ya tallata masa aikin tsiya ya ga zai rinka samun abinda zai samu a sojan in yana sojan sai je shiga yawanci yan iskan yara da ake cewa yan iska ne da yan shaye shaye da ake cewa yan shaye shaye wallahi condition ne yake jefa su haka yanayi yake sa ba goyen baya nake ba ba kuma yabo nake ba ba kuma cewa nake ayi ba amma idan bera yana da sata daddawa ma tana da wari me yasa za ku iya ganewa rashin taimako ne yake jawo lalacewa yaran mu mun sha gaya wa gwamnati muna maimaitawa cewa idan ana so a magance insecurity a kasar nan musamman a arewa ku dauki yaran nan aiki ku ba wa samarin nan aiki ku sauƙaƙa musu shiga university da jami'a dan talaka ya gama primary ya gagara shiga jami'a bai da kudin da zai shiga jami'a ba dole shiga ta'addanci ba yana so yayi karatun bai da shi in ma ya samu shiga jami'a kun ta tsananta kudin jami'a yanzu tsarin da ake ana neman a kashe ilimi ne a kasar nan ana ta bunkawa karatun jami'a kudi kawai by the way all the older so ake a ce kawai dan talaka Najeriya ba taka bace bakai saka shiga jami'a kai karatu ba bakai saka shiga polytechnic kai karatu ba bakai saka shiga wata high institute kai karatu ba saboda kudin da ake ta zubawa sai su rufe ido in sun zo yin hukunci su manta cewa kasar nan akwai waɗanda abincin da za su ci ma ba su da shi ruwan da za su sha ma ba su da shi in kuka zabga waɗannan kudade a jami'o'i to yaya dan talaka zai samu yayi karatu to kuma at the same time kuna cewa zaman banza yayi yawa ta'addanci yayi yawa zubar da jini yayi yawa sace-sace yayi yawa bandit sun yi yawa menene sun yi yawa to hanyar da za ku janye su ku sa su shiga jami'o'i su yi karatu kun zuba kuɗi a jami'ar ta yadda ya gagari dan talaka ya zama frustrated an lalata mai tunani in ba sa'a aka ci ba sai yan ta'adda su dauke shi duk yaran da suke ta'addanci wanda suke cikin daji da bindigogi ake ba su ku kalli fuskokinsu ku ji muryoyinsu yara ne kanana ko shekara 30 wasu ba su kai ba kadan ne a cikin su kai 30 da wani abu amma inda zaka tambaya wallahi ba wanda ya digiri a cikin su
ba zai iya yi ba. Abinda muke gaya wa 'yan siyasa ku waye, musamman mu arewa, yanzu bincike ya nuna mana a dun Najeriya ba inda talauci yake bala'in barna irin arewa. To kuma an zo an ƙara kuɗin jami'a, jami'o'i na jihohi sun ƙara kuɗi, jami'o'i na federal sun ƙara kuɗi, ana ta koran ɗan talaka. To kuma sai ku yi mamaki in kun ga yaran nan a daji suna kashe mutane. To matsalar ba fa karɓar shawara, in an gaya muku ba fa sauraron bayanin da aka gaya muku. Wannan ƙasar tamu ne, dole mu faɗi gaskiya, mu ba da shawarar da idan an yi aiki da shi yaran nan za su kubuta. Ko kuna so ko ba kwa so, saurayi matashin Najeriya dole a rayu da shi a Najeriya. Ku inganta musu rayuwa, mu ji daɗin rayuwa a ƙasarmu. Ku jawo su jiki, ku taimaka musu, ku rage musu raɗaɗin bala'i da talauci. Amma sai a zama yara ana amfani da su a kan zubar da jini, ana amfani da su a kan siyasa, amma ba a iya musu tunanin gobe. Babu addinin, babu ilimin na zamanin, sana'ar babu, noma ya gagari mutane. Wasu wuraren an dasa musu 'yan ta'adda a daji, duk sun koro su, sun hana su noma. Inda babu 'yan ta'addan, bala'in talauci ya koro su daga dajin. Ba su da kuɗin noma, ba su da kuɗin tractor, ba su da kuɗin taki. Iri yau da zaka shuka a gonanka yafi ƙarfinka. Buhun taki yafi buhun shinkafa tsada, buhun taki yafi buhun masara tsada, buhun taki yafi buhun gero tsada. Yaya za a yi ɗan talaka ba zai mutu da yunwa ba? Yaya za a yi ƙasar nan ba za ta shiga bala'i da masifa ba? Ya kamata ku gyara. Allah ya saka da alkhairi, gwamnati tana kawo abinci, ana ta samun sauki. Amma in ba ku gyara taki ba, to wahalar dai tana nan. Sai kun kawo taki ƙasa, sai kun yalwata, kuma waɗannan samari matasa sai kun yi high employment, ku ta ɗaukar su aiki. Duk yaron da ka ɗauke shi aiki ka kai shi ma'aikata, yayi ne a can, ma'aikata yayi ne a can, yaushe zai zo wani ta'addanci? Duk yaron da ka sauƙaƙa mai karatun jami'a ko ita gwamnatin jiha duk ta biya wa yaron, yaushe yake da lokacin da zai je daji a bashi bindiga? Yaushe yake da lokacin da za a bashi wuƙa ya zo ya kalare? Yaushe yake da lokacin da za a zo a bashi bindiga ya zo ya daba? Afala ta'qilun, yanzu ba ku hankalta? Yanzu ba ku ganewa? Shikenan yanzu yaran nan sai dai mu ajiye su kawai, sai in mun zo zaɓe su yi mana amfani, su kashe na kashewa, su ƙona na ƙonawa, ba ma tunanin gobe. Kuna nan kuna ganin 'yan kudu sun yi nisa, suna tura 'ya'yansu suna karatu a ƙasashen waje, America, Ingila, Canada, Switzerland, ina ne, duk suna waje. Wallahi tallahi nan da shekara 20-30 in kai wasa sai an nemi ɗan arewa ma a cikin harkar ilimi, harkar jagoranci a ƙasar nan. Wallahi abu ya gagara, saboda fitan da suke suna neman karatu da scholarship da suke samu, ba za ka taɓa kwatanta su da yaran mu 'yan arewa ba. Mu yanzu duk an ɗebe mana, duk wata jiha za ka je ka tarar da kamiya adadin yara masu yawa, an mai da su 'yan ƙwaya, an ba su wuƙaƙe, an ba su wiwi, an ba su adda, an koya musu shaye-shaye. Da azumin nan yanzu akwai 'ya'yan musulmi a jihohin musulmi da wallahi ba su azumi, ba sa ko mafarkin za su shiga university, ba ta yi. Yanzu waɗannan zuwa shekara 30 kana tsammanin ba barazana bane a ƙasa? To waɗancan kuma suna Ingila suna karatu, sa'anninsa suna Canada suna karatu, sa'annin wannan yaron 'yan ta'adda sun shigo sun lallabe shi, sun bashi bindiga, ya shiga daji. Ya kama mutum ɗaya ya yi kilemin miliyan 50 an ɗauka an bashi, da bindigarsa guda ɗaya an biya shi miliyan 50, zai yi wata nawa yana ci? Koma ya raba da shi ne mai gidansa. Ƙarfi da yaji an koya musu ta'addanci, saboda ba ku bude musu makaranta ba, ba ku sauƙaƙa musu ilimi ba. Cikin taimakon da 'yan siyasa za su iya yi wa waɗannan yara a yau shi ne ku sauƙaƙa musu karatu. Ni ba abin da ike ban tsoro a ƙasar nan, kaga irin kaga tsadar karatun nan, wallahi ba ƙaramin bala'i ba ne. Tsadar karatu na jami'a da kwaleji, bala'insa bai gaza tsadar masara da gero da abin da za a ci ba. Kuma wallahi malam kashe ilimi ne, kisan mummuke ne. Turawa suke mana ana tagwara mu wai da ƙasar Turawa, ai a America, ai biya ake, ai kaza kaza. aikin banza mu zaka ga mana America da Ingila yanda America ta gina kasar ta take daukan nauyin yan kasar ta take taimakon su ku kuna yi ko kusa kun yi yaya mutum zai zo yana gwada kwatanta mu kasacen da muke mu a mace muke kazo kana gwada mu da America da Ingila wai 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 su biyan kudi suke yi suna kaza suna kaza wannan talakan da ko ruwan sha baka bashi ba kai ka taba jin ana wahalar ruwa a America wannan talakan da ko wutar lantarki baka iya bashi kai ka taba jin a Ingila ana matsalar wutar lantarki wannan talakan da bai da aminci a gidansa a hanyarsa a kasuwarsa a wurin sana'arsa kai ka taba jin akwai insecurity a cikin Ingila America suna rayuwar su cikin aminci gwamnatin su ta musu duk abin da ya kamata ta musu kai fa baka biyo wannan hanyar ba kuma ka tsallaka ya za ka faro gini ta sama bizai yi ba muna fatan Allah sa su ji muna fatan Allah sa su fahimta ku samari ku yi ta hakuri ku rike addini a matakin farko ku zama kuma kuna da kishin addini wallahi ba za mu daina ce muku yi kishin addinin ku ba duk saurayin da ya tashi ko ina yake ko a siyasa ko soja ko dan sanda ko custom ko immigration duk inda kake kai musulunci kai addininka kuma ka cinna dan uwanka ka taimake shi mu daina barin muna daukan wulakanci da cin kashi a kasar da tamu ce Najeriya tamu ce ba uban da zai kore mu a cikin ta tamu ce daka dole mu yaki mu gyara ta kuma ai mana adalci danniya tayyawa murdiya tayyawa rashin adalci yayyawa abubuwa tun talaka baya ganewa har ya fara fahimta to ya mutun zai ce waye ce waye kasa ana so a zauna lafiya ku da kuke da daman da zaku kawo zaman lafiya adalci ya gagare ku mutane suna cikin wani mugun hali wani mugun yanayi wani kunci wani matsi wani yace ai yana cikin jarrabawa da ubangiji zai maka Allah ya jarrabe ka in ya halice ka zama dan Najeriya to wannan kadai ya ishe ka jarraba in kai hakuri aljanna za ka shiga saboda ya jefo ka kasar hakuri kuna tare da ni Allah ya yi mana magana akan mutuwa an tsoratar da mu mu sani cewa duk inda muke akwai mutuwa shi da mu musulmi in an masa wa'azi an fadakar da shi sai kuma a nuna masa cewa akwai fa inda ake kwanciya akwai kabari akwai hisabi akwai lissafi akwai tashin alkiyama kuma Allah ya ce mana wallahi dole gare shi zamu koma ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke wallahi mutuwa sai ta zo in mulki kake yi bismillah ka tai tana nan za ta same ka in sarauta kake ji da shi ka sha giyan mulki ka manta kasar ka ka manta al'ummarka baka da kishi sai yawo a kasashen turai in siyasa kake baka da tunanin gobe cinye dune kawai kai dai a kawo a handa me yanzu ka tara ka tara kawai kai yanzu ka cika gama baka ta tunanin gina al'ummarka gobe baka so ka zama dattijo dan siyasa bayan shekara 30 ka sauka a mulki 40 ana zuwa ana gaishe ka ka zama mai yi wa mutane alfarma a kasa baka da wannan tunanin kai asara zaka je ka gama siyasa ka dawo tsakaninka da yaran nan jifa daurin aure wallahi mala akwai yan siyasan da sun yi mulki sun gama Allah ya barar da kujeran sun daina cin zaban wallahi daurin aure ba su isa su je ba sai su ta neman gurin makalewa a Abuja tsadar wuta ta yawa a Abuja kudin makarantar yara yayi yawa a Abuja rayuwar Abuja in babu kudi na halal ko na sata da zaka rike ba ta iya zaunuwa Allah ya zo ya jarabe ka kuma kauyen naku ba kai musu komai ba jihar taka ba ka musu komai ba ka ta neman ina zaka zo ka makale a san da kai abu ya gagara bakin ciki ya ishe ka daga ƙarshe sai a ce hawan jini ya kama ka a ce ai kafarsa ta kamu ai ya shiga kaza shikenan sai ya kare da karanta jarida ka mutu a iska damuwa ta ishe ka saboda me duk wanda ya taimake wani sai Allah ya taimake shi ku tuna da wannan wallahi kauna ta sa muke gaya muku wannan kuma ku yi hakuri da mu ku yi hakuri da lafuzan mu ku yi hakuri da shawarwarin mu idan likita yana so mutum ya samu lafiya sai ya surkuma masa allura yana wayyo wash sai kaje yana yi hakuri yana dada soka masa ita kana wash yana dada soka maka in za a gyara kafarka ta gurdi tambayi malam murshid zai baka labarin gyaran kafa ana ja yana wayyo ah ustazai ma ashe kuna wayyo ana ja so ake yi ka gyaru sai ka ji jiki to haka duk lokacin da aka yi barna ana son gyara gyaran bai da dadin fada bai da dadin ji Allah tabaaraka wa ta'ala ya mana mai kyau Allah ya gaya mana akwai kyakkyawan makoma idan mun yi aiki mai kyau walladina amanu wa amilu salihati lanubawwi annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar na'am
walladina amanu wa amilu salihati lanubawwi annahum من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين
Allah madaukakin sarki yace walladina amanu wa amilus salihati wadanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai lalle za mu tanadan musu daga gidan aljanna ghurafan alali dakuna na sama na bene Allah yayi bayani a gidan aljanna akwai dakuna hadisi sun inganta Manzo Allah ya faɗa a cikin aljanna akwai dakuna. Allah ya ce suna da dakuna lahum min fawqihim ghurafun. A saman su akwai dakuna. Kasan su akwai dakuna. Duk wanda yayi imani yayi aiki na kwarai za a bashi wannan dakuna ma'ana zai shiga gidan aljanna tundum har ma yana da dakuna. Wani irin dakuna ne tajrimin tati al-anhar. Su dakunan gidan aljanna korama ke gudana a cikin su. Kasan ginin ruwa ne wani abu sai mulkin Allah ruwa ke gudana a ƙasa ba ruwan da in ka shiga kuma zaka nitse ka halaka ba dan ba a halaka Allah ya ce ni'ma ajrul amilin madalla da sakayya da ainihin wato masu aiki wanda suka bautu a nan duniya suka yi Allah ya ba su gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dakin gidan aljanna guda daya akwai daki guda daya aljanna yana da kofofi guda 70 yace duk wata kofa kuma turare da karshen gidan aljanna yana bunkowa ta cikin ta kofar da ka shigo kuma sai a rinka turo maka wani kanshin na daban banda sauran kanshin sauran kofofin manzo Allah yayi bayani akan kofofin gidan aljanna na shiga gidan aljanna yalwatattu masu fadi annabi ya mana bayani akan ginin gidan aljanna gabaɗaya ginin zinari ne da lu'ulu'i ƙasa da ake takawa ta aljanna miski ne da za'afarani ruwan gidan aljanna tabo na cikin kogi daga farkon kogin har ƙasa kana hango ko allura ce ta fada kana iya ganin ta sannan annabi yace mana in ka debo kasar miski ne da kasar za'afarani a wata riwaya aka ce Imam Ibn Kathir yake bayani yace aljanna titi ne wani titin gabaɗaya kasar ta za'afarani tunanin za'afarani wani titin gabaɗaya lu'ulu'i ne babu wani gini na banza a gidan aljanna gabaɗaya ginin zinari ne gabaɗaya manzo Allah yace dakunan yan aljanna suna gano juna yan aljanna daga cikin dakunan su yace kamar yanda kake ganin al-kawkabu durriyu ghabir babban tauraro mai haske wanda yake nesa kamar yanda kake hango tauraro a sama to haka zaka hango dakin dan uwanka a gidansa a gidan aljanna can a nesa yana can yana shagatawa dakuna barkace kayan morewa a aljanna barkace mata hurul in kacha suna da azube Allah ya ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin faqihun, yan aljanna a yau a aljanna suna cikin shagali, suna morewa, suna shakatawa, kayan dadi, kayan morewa, komai da ka sani akwai shi, plenty in ji bature, nono mai dadi, mai dandano, kogi guda, fiya anharun min labanin, nono inda aljanna yana so kogi guda zai je gani na nono, ba kuda, ba kaza, ba kaza, zuma ba kudan zuma, ba firkakin zuma, ruwan zuman ne, kogi guda, anharun min asalin musaffa, na ruwa giya, wanda yake so ya sha giyar aljanna ya shakata ta halal, kogi guda ka diba ka shakata ka more komi a cikin gidan aljanna, malam Allah fa ya gama tanadin komai, abinda ake bukata aiki, aiki, kowa yayi aiki. Don haka Allah tabaraka ta'ala ya ce walladina amanu wa amilu salihati lanubawi annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar. Kulura duk gida da aka yi magana a gidan aljanna sai kaga an ce tajri min tahtiha al-anhar, tajri tahtiha al-anhar, ƙorama na gudana a ƙarƙashi. Aljanna gidan ruwa ne, dama yana cikin jin daɗi da morewa da burgewa, mutum kaga yana da gida a bakin ruwa. To ko yanzu a nan duniya gidan da yake da tsada, ƙasar da take da tsada shine filin da yake bakin ruwa, saboda yana bawa dan adam kwanciyar hankali da nutsuwa. Allah ya ce za mu zaunar da su a cikin wannan gidaje na aljanna, manazila aliya, gidaje na sama, dogayen benaye, ga ruwa na gudana yana ainihin kwaranya a ƙarƙashi, ka kalli abinda kaga dama. Sannan ba a fita in a shiga aljanna malaf, khalidina fiha din yana nufin makifina, ana zama har abada, la yabghuna anha hiwala, ba sa neman a canja su. Dan aljanna in ya shiga aljanna bai ce a canja shi, duk wanda ya shiga aljanna bai zai fita ba. Amma duniya duk abinda kake cikin jin dadi ka san zaka fita, idan jiniya ne ake maka wayyo wayyo wayyo, kai daga ji, kai da kai daga ji, in kana da hankali me take cewa wayyo wayyo wayyo, kai bature ya iya tsaya, ka duba mutum an dauke shi ana wayyo wayyo wayyo, amma shi yana ganin wannan din shine burgewa, kuma wallahi in ba kai da gaske ba a ƙarshe dai da wayyo wayyo zaka kare, sai ka sauka, sai ka fita. In mulki ne kake ji da shi na sarauta, ko a sauke ka, ko gwamnan ka in ba kwa shiri ya sauke ka, ko a maka kulle kulle a sauke ka, ko kuma shekaru su sauke ka, ko kuma ma su turo a kashe ka, duk ba abin da ba su yi, ka sauka, kuma ba lalle fa ka samu abin da kake so ba. Babu wani abu da'im, a aljanna ne ake da da'im, ukuluha da'imun wa zilluha, tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirina an-nar. Aljanna ne duk abin da ake da shi da'im, dawwamamme, permanent, nothing is permanent. Bature yace no condition is permanent, sai dai condition din lahira da aljanna shine is permanent. To yaya mutum zai yaudari kansa akan abin da baya dawama? In kudi ne kake ganin Allah ya baka yanzu ana yi da kai, na rantsi da Allah ka gaya wa kanka gaskiya akwai lokacin da za ka zo babu, ko dai kana raye Allah ya karbe, ko kuma baka raye ka mutu magada sun cinye, ko kuma ka shiga wata masifa ta kariyar arziki, Allah ya kiyaye. Da ka kai amfani da damar da ka samu tun yanzu, wala tansa nasibaka minad dunya wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah, ka nema cikin abinda Allah ya baka gidan lahira, amma karkar manta rabanka na ainihin wato na duniya, ka cika more ka sakata ka wala, tunda kudin ka ne na halal, amma ka gina wa kanka lahira da kudin da Allah ya baka, ka gina wa kanka lahira da mulkin da Allah ya baka, ka gina wa kanka lahira da sarautar da Allah ya baka. Barin dakata anan,
don na ga yau mutumin na ko dariya bai ba shi da man ana maganar lahira sai ya bata rai wai su a ciki ya wai su masu tsoron Allah ne to Allah ya kara mana tsoron Allah Allah ya kara mana takawa ka dage gobe idan ka zo ka karanta mana surar da aka butin nan mu samu mu sauke ta don Allah mu shiga wani abu Allah ya saka da alkhairi Allah ya karfafe mu Allah ya sa mu cika da imani wa bihadhal qadri kifaya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.